Wannan yunkuri na zuwa ne a daidai lokacin da wata kungiya dake zaman kanta a Najeriya mai suna Heda ta gabatar da bincikenta kan tsare-tsare da dokoki da kuma ayyukan cibiyoyin hada-hadar kudade da ma waɗanda ba na kudi ba a ƙasar Burtaniya da hadaddiyar daular Larabawa inda mafi yawan 'yan Najeriya da suka saci kudin gwamnatin ƙasar ke kaiwa waɗannan ƙasashe don siyar kaddarori. Dangane da wannan batu, Professor Abdullahi Shehu, ƙwararre a fannin bincike da ya shafi al'amuran halattar kudaden haram a Najeriya, ya mana ƙarin haske.
Makasudin wannan binciken da aka yi, an duba hanyoyi ne da dokoki a kasashen nan guda biyu, wadda in ka lura da yawa duk cikin kasashen duniya ba inda 'yan Najeriya suke tafiya kamar London da Dubai. To binciken da ya nuna a gaskiya waɗannan wuraren guda biyu su ne manya-manyan wuraren da 'yan Najeriya sun cika kaiwan kudaden haram, kuma akwai matakan dokoki wadda Najeriya da waɗannan kasashen sun ɗauka na sayar da irin waɗannan miyagun ayyuka, amma har yanzu sugune bata kare ba. Akwai abubuwa da yawa waɗanda ya kamata kasashen nan, muna da yarjejeniya tsakanin waɗannan kasashen guda biyu na hanyoyin da zamu yi bincike, kuma in kudaden mu sun je can a kwaso su. Amma babban matakin da ya kamata a dauka shine duk wanda yayi barna da yaro da kudi da abin nan a kasar Najeriya, ya kamata a gurfanar da shi gaban kotu. Kuma in aka gurfanar da shi gaban kotu, ayi kokari duk yadda aka yi kotun nan ta kammala shari'a. In kudaden nan za a kwashe ne a kwashe, in gidajen da ya saya ma koda a ina ne a kwashe, to zai sa mutane su rage irin wannan ayyuka.
To ko me yasa wankin hula ke neman kai kasar dare? Awwal Musa Rafsanjani shike zama shugaban kungiyar Sisla, kana jagora a hukumar Transparency International a Najeriya.
To akwai kimbin dokokin da suke haka din a yanzu a kasa, da kuma rashin cikakkun dokokin da za su ma iya tabbatar da cewa an hana satar ko kuma an dawo da su din an yi amfani da su don talakawa. Akwai mutanen da suna ga cewa sun fi karfin doka, kuma su yan mai ne saboda suna cikin gwamnati mai zartarwa, saboda haka suna cin karansu ba babbaka. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa ba a samu nasara wajen yaƙi da irin wannan fatautin dukiyar zuwa waje. Abu ne wanda muke ta kira daga gwamnati tuntuni don ta yi kokari ta tashi tsaye ta kawo dokokin da zai tabbatar da gaskiya da adalci wajen kwato waɗannan kadarori, kuma a yi amfani da su saboda Allah don ta taimakawa jama'a, ba wai a kwato su ba kuma a sake batar da su ko kuma a sake sace su. Saboda haka mu muna ga cewa in dai har aka bi tsarin da waɗannan hukumar kasashe kamar misali Dubai suke, ina ga cewa za a kawo gyara wajen samun nasarar kwato waɗannan kadarori da kuma hana fitar da kadarorin nan.
Daga ƙarshe, shugaban kungiyar Heda Olariwaji Surajo ya bayyana cewa idan duniya na kan Najeriya a matsayin kasar da cin hanci da rashawa yi wa katutu, sai dai kuma ba haka abin yake ba, ganin sai da hanyoyi biyu za a iya cin nasarar hakan da yanayi mai kyau. Don haka suka haɗa gwiwa da ƙasashen biyu don neman mafita. Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe biyar a nahiyar Afirka da suka yi ƙaurin suna wajen ta'ammali da kuɗaɗen haram, kuma aƙalla binciken ya nuna cewa an fitar da kuɗin Amurka dala $2,170,000,000 cikin shekaru goma. Kana ƙasar na asara aƙalla kuɗin Amurka tsakanin $15,000,000,000 zuwa $18,000,000 a duk shekara. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.